sai mutane ku saurara ku ji abin da za ni faɗi in bayyana muku abin da ni ji ga Usmanu zan can zama murtajir da Usmanu ni ji shi har gwandu fi ba wata sukutun sakano Usmanu ya sai da mu ai wanga
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم هو ما سر رمو تكون شري من البركة وتشري أيك مجددي أنك زمك وأن جدريدي من البركة بشن اس ام منا جدد غدير مو الله سبحانه وتعالى دي با مداما مكساكي داوة تكون شري من تاري البركة kamar yadda kuka sani satin da ya gabata ko kuma satukan kusan guda uku da suka wuce muna magana game da wasu aikace-aikacen da mujaddadi ya yi wanda ta kai ga aikace-aikacen sa ne na karatu da karantarwa wanda kuma bayan mun kammala littafin sa muka dauko wannan bangaren to yau ma za mu ci gaba inda muka aje a satin da ya gabata muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sa mu dace
daga tana birni iral funan fa su ya alfaina ga jerena ina da cin zanzana fuska iziya fadaita da tsawiriya ta fu'anu ina da
yau za mu bayani game da wasu ababen da mujaddadi aikata ko kuma ababen da suka faru manya-manya abubuwan da suka faru suka kai ga jihadi kamar yadda muka gabatar a can program din mu cewa mujaddadi farko ba jihadi ya fara ba zuwa ya kama yaki da mutane ba a'a karatu ya fara yi da karantarwa da wa'azi da shiga lungu da sako da karantar da al'umma addinin Allah wanda wannan ta sa mutane suka fahimce shi ya samu dalibai da dama suka gewaye shi sai san mutane da dama sun fahimce shi kuma suna goyon bayan sa har ya zama aka sama mutanen sa aljama'a wannan ta sa daga nan kuma sai wasu ababe suka rinka faruwa wanda wa'annan ababen su ne muke so mu tattauna da su da yarda Allah a yau farko dai mujaddadi kamar yadda malamai suka ambata cewa an haife shi a shekarar hijira ta manzo Allah miladiya ta annabi Isa dan Maryam shekara 1700 da shekara 54 wanda cikin dan wannan period dai ne aka haife shi take babu ni ne ba wata shekara muhaddada wanda malamai suka amma dai tuna cewa wannan period ne ake tsammani da cikin wannan lokacin ne aka haife mujaddadi kuma kamar yadda muka ambata ya ci gaba da karatu da karantarwa har ya zama wani lokaci idan ya fito rahimahullah yakan dan tsaya yi shiru kamin ya je ya fara karantarwar ko da wa'azi ne ko karantar da littafai ne sai dan shiru tansa Muhammadu Bello sai yake tambayar sa me yasa nake gani idan ka fito zaka je wajen wa'azi ko karantarwa sai inga kai dan shiru daga nan kuma sai inga ka wuce ka ci gaba da aikin da kake sai ce to ujaddidu niyya ina sabunta niyya ne wannan shi yasa sannan kuma da dama idan yazo yi muqaddima zaka ji ya bude da innamal a'malu binniyati wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sharrin hadisi babban hadisi wanda dukkan ayyuka sun tabbata da niyya kuma hadisi ne tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan yana buda duka abin da yake da lokacin da zai yi wa'azi ko zai karantarwa zai buda da innamal a'malu binniyat wanda ke nuna muna yana son bayan ya jaddada niyyar sa kuma har yanzu din ya kara kawo hadisin da ke tabbatar da lalle fa aiki sai da niyya wani lokaci yakan yi amfani da luga guda biyu a majalisa daya wani lokaci ma har luga uku a majalisa daya a wajen karantarwa yayi amfani da Hausa ya amfani da Fulatanci ya amfani da Larabci wani lokaci kuma sai amfani da Hausa da Fulatanci wani lokaci ya amfani da Hausa zalla wani lokaci ya amfani da Fulatanci zalla wani lokaci kuma ya amfani da Larabci ya danganta da waɗanda yake karantarwar mujaddadi saboda shaharar karantarwar sa da kuma samun karbuwa a al'umma musamman wannan yanki har sarkin bawa jangurzo wanda shi shine sarkin Gobir a wannan lokaci har ziyara ya kawo masa kuma wannan ziyara ta kai ziyarar da shi mujaddadi da kansa yayin farin ciki da ita domin lokacin da aka gaya masa bawa jangurzo zai kawo mai ziyara to ya farin ciki kure da gaskiya ganin cewa babban basaraki na wannan yankin gaba daya wannan duk wannan yankin lokacin babu kamar daular Gobir a girma dama daular Borno ita ce ta fi ko ci girma a cikin daulolin da ke cikin Najeriya girma to amman daular bunnan gobir tana cikin dauloli masu girma wanda bata kai tabar nan ba so lokacin da aka gaya masa zai zo ya kawo masa ziyara yayi farin ciki kurai da gaske saboda ganin cewa shi mai da'awa ne kuma malimi ne mai kira zuwa ga sunna to sai ya ji ga babban basarake zai kawo masa ziyara kuma irin wannan ziyara ta girmamawa to ya ji dadi ya yi farin ciki kurai da gaske duk yadda wasu malamai ke son su hada shi da shi su hada shi da Sheikh Usman Ibn Fodiyo da bawa jangurzo to amma dai ba su ci nasara ba to wannan yasa lokacin da bawa jangurzo ya zo ya kawo masa ziyara to ya yi farin ciki kurai da gaske kuma bawa jangurzo ya kawo masa wata bukata ne wadda wannan bukata kuma Sheikh Dan Hodiyo baya kyamar wannan bukatar ba zai kita ba domin bukatar ita ce ya ce ina bukatar ka zo ka koma can alƙalawa wanda can ne hedikwata ta gobir ka zauna can tare da ni domin ka ci gaba da karantar da ni da ni da sauran waɗanda ƙananan ƙananan sarakuna a ƙarƙashina da ma kuma waɗanda suke tare da ni har ƴaƴana har sauran dai al'umman mu ka ci gaba da karantar da su wannan dama da jangurzo ya ba ba Sheikh Usman Ibn Fodiyo wannan ta faranta masa rai kuma ya gamsu da wannan kuma ya karba ya tashi kuma daga nan garin da suke zaune a nan cikin Godobawa Degel ya koma a can Alƙalawa sabon birni kenan a hali yanzu to ya zauna a can ya ci gaba da karantar da waɗannan sarakuna da ƴaƴan sarakuna da manya-manyan mutane da sauran talakawan yankin ma gaba ɗaya yana ta karantarwa kuma abin ya ci gaba da tafiya wanda kuma har lokacin da Allah mai girma da ɗaukaka ya karbi rayuwar bawa jangurzo Sheikh Usman Dan Fodiyo yana can kuma kamar yadda muka sani a tarihi ya tabbatar bawa jangurzo ya yi mulki ne miladiya 1776 zuwa miladiya 1794 so kaga waɗannan shekaru ne yayi ko kuma wannan ɗan period da ke tsakanin 1776 zuwa 1794 kusan shekara 20 da wani abu yayi yana mulki na'am ko kuma 20 ba shekara biyu kenan shekara 18 lokacin da ya je kama karantar wannan ya samu karɓuwa ƙwarai da gaske a wa'innan mutane kuma kada mu manta kamin ya je can wajen wannan karantarwar ai malamai a wata sallah da aka yi shi bawa jangurzo ya kira malamai ya ce yana buƙatar su zo domin an yi sallah a zo a yi barka da sallah a yi murna kuma a gaggaisa da mutane a yi addu'o'i sarki na kira kuma aka kira dukkan malaman da ke ƙarƙashin wannan daula kuma Sheikh Dan Hodiyo yana cikin wanda aka kira kuma ya je tare da muƙarrabinsa shakekinsa Abdullahi Dan Gondu wato Abdullahi Gondu kenan Abdullahi Ibn Fodiyo suka je suka sami malamai an taru kuma ga basarakin ya fito ga duka dai aka taru dai aka yi bukukuwa aka kare daga nan dada sai ko ne shi ba jangurzo ya ce to ko ne malami ya faɗi bukatocinsa kuma malamai suka ta faɗi kuma nan take ya ɗauko kyauta mai gwaɓi ya ba wa innan malaman to shi mai jaddadi sai ya ki karɓan wannan kyautar ya ce a shi ba wannan a bukatarsa ba shi bukatarsa shi ne a ba shi dama domin ya ci gaba da karantar da al'umma a wannan yankin ba tare da an tsungume su ba a ba su dama su shiga lungu da sako suna karantarwa suna wa'azi suna kira zuwa ga addinin Allah wannan ta saba wa jangurzo ce to nayi maka kuma na baka izini cikakken izini ko ina ka shiga ka ci gaba da karantarwa su kuma malamai sai suka kwaso dukiya shi kuma Sheikh Dan Hodiyo da shi da tawagarsa su kuma suka zo da wannan izinin da bawa jangurzo ya ba su wanda wannan ta sa har Abdullahi Gondu ya yi kasida ta musamman domin godiya ga Allah akan wannan nasar da Allah subhanahu wataala ya ba su kuma wannan ta sa aka samu ƙarin samun dama aka shiga lungu da sako cikin ƙasar Gobir ana da'awa to har ta kai yanzu an kira bawa jangurzo da kansa ya kawo ziyara ga Usman Dan Fodiyo kuma ya kira shi sun ya koma can ya ci gaba da karantarwa sai shekarar da bawa jangurzo ya rasu shekara 1794 a miladiya yana rasuwa to sai kuma kaninsa ya karba Yakubu wanda kaninsa Yakubu ya karba shi kuma shekara 1794 din nan ya ci gaba da mulki shi kuma har zuwa shekara 1800 kenan ya shekara 6 to wayannan shekarun 6 dunta shi kanin shi bawa jangurzo yayi wato Yakubu to shi ma kansa an ci gaba da zama lafiya lau tsakanin Sheikh Usman Dan Fodiyo da wannan basarakin dan uwan wancan bawa jangurzo ba a samu matsala ba sun ci gaba da rayuwa suna ta tafiyar da al'amuransu ba wata damuwa haka aka ci gaba da tafiya har lokacin da dan uwansa na fata dan uwan shi Yakubu har yanzu kuma shi kuma ya karba bayan shi na fatan ya rasu a shekara 1800 ya rasu shi Yakubu yana rasuwa sai dan uwansa shi na fata sai ya karba na fata yana karba shi kuma sai ci gaba da gudanar da mulki shi bai dade kure ba domin ya karba ne 1800 kuma mulkin sa ya kare 1802 kenan shekara biyu kawai yayi yana mulki to wannan na fata dan uwan Yakubu to daga nan aka fara samu matsala tsakanin Sheikh Usmanu dan Fodiyo da shi da daular Gobir a wannan lokaci ne aka fara samu matsala wanda hatta kai ga aka fara samun matsaloli da dama tsakanin su ya fito ma har yana son ya yaki Sheikh Usmanu dan Fodiyo kuma ya fara da zamantakewa da ta yi tsami kore da gaske kuma ga Shehu yana can kasar su yana karantarwa wannan tasa da Shehu Usmanu dan Fodi ya ga wannan zaman yayi wahala kore da gaske ya ga akwai matsaloli to sai ya baro garin kamar yadda bawo ya bukace shi je ci gaba da karantar da su alƙalawa to da ya ga ba jangurzo ya rasu dan uwansa Yakubu ya rasu yanzu ga nafata ya karba nafata ya an samu sabaniya ina nin yana kiyaya da Shehu har ya fara ma tattalin yakin Shehu domin abin da yake gani Shehu ya samu mutane fiye da yadda shi yake da mutane mutane suna saurara ma Shehu fiye da yadda suke saurara masa saboda malami ne shi yana karantarwa kuma mutane suna respecting din sa suna girmama shi wannan tasa shi nafata ya hangi shi yana gani akwai matsala ga mulkin nasa saboda kai yana ganin kamar Shehu Usman zai amshe masa mulki kasancewar sa yana malami ne kuma wanda ake saurara ma amma shi gashi ba sarake kuma ba a saurara masa to daga nan sai ga kamar za kwace masa mulki saboda ka sai ga gomma ma ya fito ya yaki Shehu Usman dan Fodiyo ya yi masa to wannan tassa ya ci gaba da kiyaya da Shehu Usman dan Fodiyo zamantakewa yi tsami tsakanin su Shehu Usman dan Fodiyo ya ga zaman baya yi wa a can sai taso ya dawo inda ba wajen gurzo ya dauke shi shine nan dagin ya ci gaba da rayuwarsa kuma ya ci gaba da karatu da karantarwa a lokacin da ya taso daga can ya dawo anan to sai zan kuma sauran mutane da dama sun taso daga can sun biyo shi anan sannan wasu mutane ma daga gurare daban-daban suna tahowa suna biyo shi saboda jin abin da ya faru tsakanin sa da wannan bayan an san kikkiawar alakar da ke tsakanin sa da bawa jangurzo da kikkiawar alakar da ke tsakanin sa da wanda ya mai ma bawa jangurzo shine Yakubu to amma sai gashi yanzu ya samu matsala da wannan basarake to sai dai mutane da dama suna tasowa daga can suna zuwa wajen sa suna ilmantuwa suna kuma jin ababin da zo da su na karatu da karantarwa to daga nan sai karantarwar Shehu Usman dan Fodi ta ƙara samun karbuwa to shine zai kawo mu ga mafi yawan ko kuma mu ce mafi muhimmancin abubuwan da suka faru kamin a fara jihadi mun sani da cewa jihadi kala biyu ne akwai jihadu na addafu ko kuma akwai jihadi kuma shi kuma na wato at-talab akwai jihad na at-talab akwai jihad na addafu sa'il ko kuma mu ce difa'i na kare kai kala biyu ne jihadi na labu wanda za ku je kawai mutane ba su kawo muku hari ba ku je ku kai musu hari ko su musulunta ko ku yake su kaga wannan na talab ne to shi mafi yawan ba a yi cika yi ne ba a cikin tsari musulunci ba cika yin sa ba amma wanda aka fi yi shi ne na kariyar kai wanda arna za su kawo muku hari idan suka kawo muku hari ku kuma sai ku tashi ku kare kanku ko ku kunga mutane suna shirye za su yake ku to kaga kuma za ku shiri domin ku huskance su domin kare kanku to wannan shi ne watan jihadi wanda mafi yawa shi ne ake yi a musulunci to shine ma mujaddadi yayi shi ma kansa a lokacin da nafata ya ci gaba da yi masa wannan to yayi abubuwa da dama waɗanda ba sa da kyau daga cikin su mujaddadi yana da abubuwa waɗanda suke sun shafi karatu da karantarwa da kuma aiwatar da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan tassa nafata sai fito da wani tsari ya fito da wani watan ana iya cewa doka ya fito da wata doka wanda wannan dokar ta kunshi abubuwan da ke iya kawo tarnaki ga da'awar shi mujaddadi takan iya kawo tarnaki ga ma addinin gaba daya domin dokar abubuwa ne da dama waɗanda suka yi karo da musulunci ya fito da su kadan daga cikin su wanda ya fito kuma aka rubuta aka yayyada cikin kasar Gobir gaba daya har zuwa ma wasu yankunan da ke makota ga Gobir abun da yake cewa kada kowa yayi wa'azi na farko kenan doka ta farko kada kowa yayi wa'azi in ba shi Shehu dan Hodiyo ba yayi da shi Shehu dan Hodiyo yayi wa'azi amma almajiransa da sauran al'umma ma gaba ɗaya kada kowa sake wa'azi. To kaga idan aka ce mutum guda zai wa'azi kaga akwai matsala. Domin da wa'azin nan ake rayuwa, da wa'azin nan ake fahimtar addini, da wa'azin nan ne kuma addini ke samun ci gaba. To sai fito da wannan doka ta farko cewa kada kowa yayi wa'azi in ba mujaddadi ba, shi kadai aka ba dama ko shi kuma don dole na, don idan ya fito yace kar mujaddadi yayi wa'azi to zai samu babban matsala. To sai fito da wannan yana ganin wannan karama ce kami akai ga inda za a hana masa, domin inda wannan dokan ta samu karbuwa to za ta kai ga cewa shi ma mujaddadin daga baya za a hana masa. To sai ka fito da wannan ta farko kenan. Aka saki fitowa ta biyu kuma, kada kowa ya sake shiga addinin musulunci sai wanda already dama musulmi ne ko kuma ya gadi musulunci. Amma wanda duk bai gadi musuluncin ba to ya ci gaba da zama saboda yakin bai gada ba, kamar yadda ya samu iyayensa da kakanninsa suna bautan gumaka, suna bautan buri, suna bautan gargajiya, to ya tsaya haka ne da ya same su, kada ya shiga musulunci. Amma wanda dama musulmi ne to ba ce mai ya hita ba, wanda already kuma ya gadi musulunci to shi ma in ya gada ma yana iya shiga, amma wanda bai gada ba to kar kowa sake shiga musulunci. Kaga wannan doka ce da ta yi karo da ta musulunci wanda kuma mujaddadi ba zai karɓe ta ba. Doka ta biyu sai aka ce kada a sake gani wani mutum ya ɗaura rawani a duk ƙasar gaba ɗaya, ba a yi da kowa ɗaura rawani ba in ba shi sarkin ba, sauran talakawa da sauran malamai da sauran kowa ba a yi da a ɗaura rawani ba, domin rawani yana nuna alama ta musulunci da musulmai, saboda ba a yi da a yi rawani a ƙasar ba, ya hana ya sa wannan dokar. Ta biyu ko kuma ta gaba, doka ta gaba muna iya cewa wannan ita ce ta hudu, cewa kada kowace mace ta sa hijabi, duka an haramta hijabi a ƙasar gaba ɗaya, kada mace ta sa hijabi. Wanda kuma shi mujaddadi hijabi ƴaƴansa ke sawa, hijabi matansa ke sawa, jama'arsa duka hijabi suke sawa, saboda haka Allah ya ce mata su yi, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi. To kaga idan fito da wannan dokar a hali yanzu, to kaga zamantakewar za ta yi tsami ƙwarai tsakaninsa da mujaddadi. Wannan dokar to tana daga cikin manya-manyan abubuwan da suka faru a daular Godir wanda ya kai ga har aka yaƙe su. Da ya fito da wa'annan abubuwan gaba ɗaya, mujaddadi bai karɓi ko guda daga cikinsu ba. To Allah dai ya sa bawan Allah bai jima ba shi ma kansa bayan fito da wannan doka, shi na fata sai Allah karɓi rayuwarsa bayan ya shekara biyu yana mulki. Domin inda ya daɗe to ba a san abin da zai yi ba, amma dai duk abin da zai yi to Allah ya fi shi. Haka dai ya rasu cikin shekara biyu daga fitowa da wannan dokar, aka ce bai jima ba Allah karɓi rayuwarsa. Allah yana rasuwa sai kuma ga ɗansa ya gade shi, ɗansa matashi ne, bai ba dottijo ne ba, yaro ne, sai aka ɗauki mulki aka bashi, shi ne Yunfa. Shi kuma Yunfa ya karɓi wannan mulkin ne shekara 1802 zuwa shekara 1807. Kaga ya shekara biyar kenan shi Yunfa. To Yunfa shi ne ya samu damar yaƙi da mujaddadi, kuma shi ne ta kai ga ƙarshen daular Gobir da gare shi, domin ya yaƙi mujaddadi, mujaddadi ya yaƙe shi, kuma an ci nasara a kansa, an kashe shi alƙalawa, wanda kashe shi ya kai ga ƙarshen daular Gobir ta faɗi. Wannan Yunfa bayan ya karɓa daga baban nasa na fata, to ya fito da abubuwa masu muni waɗanda ke kaiwa ga yaƙar mujaddadi. Daga cikin manya-manya abubuwan da suka faru a wannan lokacin wanda ta kai ga a tsayar da jihadi, a je a yi jihadi a yaƙe shi, shi Yunfa bayan wancan da ya faru a zamanin baban nasa na fata, to shi ma yana karɓa, to ya yi wani abun da shi ma kansa na cikin ababen da suka haddasa a je an kai jihadi har daular Gobir ta faɗi. Ya kira mujaddadi kuma yake yana son ganinsa a gidansa. Mujaddadi ya tashi tare da ɗan uwansa Abdullahi na Gondu, suka ɗan uwansa shakikin su kenan, suka je su domin su ji kiran wannan basarakin. Duk da yake akwai saɓani mai ƙarfi tsakaninsu, amma da ya kira shi yake ta so mu je. Suka je, riwayoyi guda biyu ne. Akwai wanda shi ɗan mujaddadi ya rubuta cikin Infaqul Maisur, wato wanda shi ɗan mujaddadi ya rubuta, akwai wanda kuma Abdullahi Gondu ya rubuta cikin Tazyinul Waraqat, wanda duk suna kusa ga juna. Wato cewa aka yi ruwaya ta farko, shi Yunfa ya gina wani rami ko a ce rijiya mai zurfi, sai dauko tabarma sun shimfida bisa wannan bakin rijiyar. Da niyyar idan Shehu dan Hudiyu da shi da tawaggarsa sun zo, sai ke su zauna, sai a ce musu ga tabarma nan su zauna. Da Shehu Usman dan Hudiyu kamar ya san da wannan, yana zuwa aka ce mai ga tabarma sai yake sama bisa wannan tabarma, ya samu gehe ya zauna. Wannan masaraki ya ga bai zauna ba, to dama ashe ya shirya yana da bindiga, sai fidda bindiga sai ya halbi mujaddadi, bindiga bata tashi ba. Ya halba bata tashi ba, sai da bindiga ya sheka yi cikin gida. To yana yi cikin gida, ya yi abin da yake kuma ya sake dawowa. Yana dawowa sai ya kalli mujaddadi, ya kalli Abdullahi dan Hudiyu, yake ce musu, a duniya ban da makiyin da ya kai ku. Saboda ka na kira ku ne da niyyar in kashe ku, amma ban samu nasarar kashe ku ba. Saboda ka ina shaida muku wannan kiyayya. Ya faɗi duk abubuwan da yake faɗa Abdullahi dan Hudiyu, Abdullahi bin Hudiyu da shi da Sheikh Usman bin Hudiyu, suna kallonsa ba su ce masa kala ba. Ya kare duk abin da yake yi, sai mujaddad yake makanin sa, to taso mu take ali shi, Allah ya kare mu daga sharrin sa, kuma kar ka gaya ma kowa. To wannan ruwaya haka ta zo, amma kuma ruwayar da Abdullahi Gondi ya kawo ita ma haka take dai, amma bambancin su guda ne, shi bai ambaci tabarmar da aka shimfida bisa rijiyar ba, amma ya ambaci an kira su su biyu, kuma sun zo sun zauna, kuma shi Yunfa ya je ya dauko bindiga ya halbe su, amma bindiga bar tashi ba. Sun fito, Shehu Usman dan Hudiyu ya ce Abdullahi taso mu tai gida, suka taso kan hanya, mujaddid yake ce masa kakka gaya ma kowa, mu boye wannan, mu kyale mutane, mu ci gaba da da'awar mu, tunda dai Allah ya kare mu da su. Saboda shi mujaddadi baya bukatar duniya abin da ake faruwa domin kada a zo a ce yana bukatar ya zama ai wani waliyi ne, wani mai kaza, na a shi bai bukatar wannan tawadu irin nashi. Shi ya hida sun kowane lokaci ya zan ya tsaya bisa ga matsayinsa na bawan Allah mai kira zuwa ga addinin Allah, ba tare da ya guluyi ba, ba tare da ya wuce iyaka ba. Shi yasa irin tawadu'unsa yake ce ma Abdullahi Gondo, kar ka gaya ma kowa, don kada mutane su dauke su irin wasu abubuwa, cewa gashi an halbe shi da bindiga bata tashi ba, an zo da niyyar kashe shi ba kashe shi ba, ya tabbata waliyin Allah ne mai kaza mai kaza, a wannan aikin ba nashi na ba, aikin Allah ne, Allah ke kare bayinsa kuma ya kare shi. Saboda tunda ko Allah ya kare shi, to amma daina kaya ma kowa, kar a gaya ma kowa, a bar haka nan yadda Allah ya kare su, su ci gaba da aikin su na karantarwa, shi ko wancan zai ci gaba da wancan, kuma yadda Allah ya kare su yau, to haka kuma Allah zai ci gaba da kare su har ƙarshen rayuwarsa gaba daya. To wannan abun da ya faru kenan a wannan hadisa ta farko, ko kuma mu ce hadisa ta farko wadda cikin manya-manya hawadis waɗanda suka faru a lokacin Yunfa, bayan waccan da ta faru a lokacin baban nasa na fata na wa'inkin dokokin da ya kawo. Kaga wa'innan ababen guda biyu sun taimaka kware da gaske zuwa ga haddasa jihadi tsakaninsa da shi wannan basarakin. Wannan shine na biyu cikin ababen da suka faru manya-manya. Abu na uku da ya faru, wanda shi ma kansa yana daga cikin manya-manyan abubuwa wanda suka kai ga tsayuwar wannan daula, ko kuma suka kai ga yaki tsakanin mujaddadi da kuma daular Gorir. Kamar yadda muka ambata a farko cewa dukkan da'awar da ake mafi yawa tsakanin, ko kuma mu ce jihadin da ake yi na aje a yaki tsakanin musulmai da arna, yakin ba wai yaki ne na at-talab ba, a'a, na ad-difa' ne, na kariya ne. Idan kuna zo, kuka zo kuna kira, kuka zo kuna karantarwa, aka ba ku dama ku yi wa'azi, aka ba ku dama ku karantar, aka ba ku dama ku shiga lungu da sako wajen yada addinin ku, to lada iya kenan zuwa ga cewa a zo a yi jihadi, tun an ba ku dama ku yi addinin ku, kuma an ba ku dama ku kira zuwa ga addini, wanda ya ga dama ya shiga, wanda bai ga dama ba kuma ba dole ne ba, ba a sa shi dole ba, amma dai ya ba ko an baka dama kai kaina ka addinin ka, kuma an baka dama ka kira zuwa ga addinin ka, to ba bukata cewa sai an je an yi yaki. Inda za a yi yaki shine a lokacin da mutum ya hana maka addinin ka, ko kuma ya hana maka kira zuwa ga addinin ka, ko kuma yace zai cutata maka, ko kuma yace zai kwaci dukiyar ka, ko abin da ya kamance ka, ko kuma yace a'a zai yake ka. To idan hakan ta faru cikin wa'annan abubuwan, duk abin da ya faru, to wannan kana da damar ka zo ka kare kanka. To wa'annan ababen da suke faruwa manya-manya suka kai ga cewa mujaddadi ya shirya yaki tsakaninsa da wa'annan arnan, kuma yakin aka yi shi, kuma yakin musulunci ya ci nasara a kansu. Na'am, abin da ya faru na ukun nan shine mutanen Gimbana wato Abdulsalam kenan ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci wanda ke yankin Kebbi wanda gimbana yankin Jigaci. To shine babban malamin sallah da ke cikin Abdulsalam wanda wannan lokacin shine shugaba.